Asusun da kwamitin Janar Tiwa Danjuma, tsohon Hafsan Hafsoshin Sojin Najeriya ke jagoranta, zai ma tallafa waɗanda rikicin ya shafa ta hanyar sake tsugunar da mutane da inganta rayuwa da kuma dawo da martabar ilimi da cinikayya da kuma sauran abubuwan more rayuwa wanda tashi-tashin hankula ya wargaza a wannan yanki na Arewa maso gabas. To koya al'umman wannan yanki ne yake ji game da wannan sabon yunkuri da ba kuma tallafin da Najeriya ke samu a yanzu?
Ya zo akan lokacin da ya kamata, saboda zai taimaka wurin taimakawa wurin abinda fitar da mutane daga cikin kangin da suka samu kansu a ciki. Eh to yanzu ya kamata shi shugaban kasa sa ido ya tabbatar cewa mutanen da aka sa su raba wannan abin sai har mutane ne, ba mutanen da za su zo sai abun nan sai abun rubuta ciki akan wannan dukiya da ta talakawa ba.
Kaje ainihin mubi, kaje micika, kaje lasta, kaje duk inda abin da ya kama da har cikin Borno, da wahala ka ga alamun cewa mutanen da suka koma gidajen sun samu wani agaji wanda zaka ce an taimake su. Wurin nan ba asibiti, babu hanya, babu gada, babu gidaje, ba komai, alalata, ba amfanin gona. Irin da za su shuka ma yanzu tashi hankali ne a wurin su. Ina so a yi taimako, a shiga a kai wannan mutane taimakawa inda su.
Wannan rikici dai na Boko Haram ya madurkusar da harkokin kasuwa wanci matuka musamman a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya. To koya yan kasuwa ke kallon wannan yunkuri na gwamnatin Buhari na suke kudi ga waɗannan kwamitoci? Alhaji Ibrahim Muhammad 86 shine mataimakin shugaban hadakar kungiyar yan kasuwan Najeriya da ke kula da jihohin Arewa.
A baya kan ba abin da yan kasuwa suka gani abdaniyan taimako da mu a North East Zone, abin da shafi yan kasuwa ba mu ga komai ba, amma muna fata a wannan gwamnati duk abin da aka tsara daga sama zai iso mu a fatan mu kenan insha Allah, tunda akwai tsantsin alamin adalci a shi wanda yake shugaban kasa na yanzu.
Me kuke sa muku?
Muna so akwai yan kasuwa waɗanda suka tagayyara kamar mubin na jari mutane ya lalace da sauran wasu wuraren da abubuwan ya cinye gaba ɗaya, sun wargaje gidajensu babu jari, kayan su an sace da sauran duk kayayyaki babu komai an sace. Muna fatan gwamnatin tarayya ta ware wasu kuɗi na musamman yan kasuwa da suka kareya ba wai a gidajensu kawai ba, a ba su kuɗaɗe, a haɗa su da kamfanoni, a famfo kaya, a ba su jari yadda kowa zai samu farfaɗo a ciki.
Kawai da alƙaluma sun nuna mutane sama da miliyan 3 ne suka rasa matsuguninsu a yankin Arewa maso gabas, yayin da wasu ma ke cewa har yanzu fa ba su fara ganin aikin irin waɗannan kwamitoci ba. To sai dai kuma a ɓangare guda jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta NEMA na fa cewa suna nasu ƙoƙarin, kamar yadda jami'in hukumar a jihar Adamawa Alhaji Sa'adu Bello ya shaida min a wata zantawar da muka yi da shi kwanaki.
Na sani akwai victim support wanda su ma suna irin nasu shirye, akwai presidential initiative for the North East, amma dukansu ba za a iya magana akan ayyukan su. Ni na san dai sun muna aiki tare, mukan shawara tare, mu dauki matakai tare, amma ban san how far ayyukan su yake tafiya ba.
So kamar ne ba ita na ta bangare me take na kan cewa an tallafa waɗannan wanda abun shafa.
Tun lokacin wannan abun da faru daga October wanda abun yayi tsanani zuwa yanzu, NEMA tana iya gurgurunta wurin taimaka musu da abin da za su ci da abin da za su bukata wurin tufa na sawa da
wannan mako na zuwa ne, yayin da su ko ƴan majalisar ƙasa ke sabalaya cewa a wannan karon fa ba za su kyalle aiwa ka cika tashi da kudaden da gwamnatin za ta bada ba. Mr. Adamu Kamale shike wakilta al'umman Madagali da micika a majalisar wakilai.
Shin nake gaya maka, mu a majalisar wakilai mu muna dubawa, dole ne mu kafa kwamiti wanda za mu duba kudaden nan duk inda suke fitowa, mu tabbata kudin da ya fito ko daga waje ko daga cikin Najeriya ya shiga hannun talaka daidai, kuma talakan da ya wahala ko wanda ya yi asara shi aka tamaka. So wannan ba za mu tabbata bar wannan aikin ba, za mu sa ido. Kuma kamar yadda na ga maka nan, gwamnatin Najeriya a gaskiya ba kudin da aka tara kadai na victim support na ne gwamnati zata ba ya kamata ta fitar a budget ta kawo National Assembly ta vote kudi mai dumbi yawa domin a samu a je a gigina gidaje nan da suka kokone, a samu kuma a biya mutane asara wanda asara ya same su, wayansu kuma musamman yara mu kamar yadda ka ji muna mahara kona kinan abubuwan makarantu, a je gyara makarantu nan, kuma yara nan a talafa musu duk iyayensu yanzu ba su da komai. So yana da
fata dai shine Allah sa kulla take biyan kudin sabulu a wannan sabon yunkuri. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.